Coincidendo, tornato. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na An-Nur dake nan Musaitu Abuja imma don tafsirin Qur'ani daga Ramadan zuwa Ramadan imma kuma don karanta takardu na addinin musulunci daga lokaci zuwa lokaci yau ma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala mun dawo karatu wanda aka yi hutu bayan wucewar wata Ramadan tafsiri yau idan zan tuna kusan muna 8 ne ga Zulqa'ada hijira shekara ta 1444 hijira ta fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina gabanin Ramadan littafin da muka sauke shine silatul arham mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam shine wato sadar da zumunci ko kyautatawa zuwa ga ƴan uwa da aminai a cikin hasken Qur'ani da Sunna sannan gabanin shi mun yi karatu littafin Birrul Walidain mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam wato kyautatawa mahaifa mahaifi da mahaifiya yau da ikon Allah littafi da zamu tashi akai wanda yake shine sabon littafi bisa ga shawarwarin da kuka bayar an ba da shawarin akalla littafi ya kai guda 13 da za a karanta wanda nake ganin ya dace a daidai wannan gaba cikin shawarwarin ku shine littafin Isnul Muslim min azkaril kitabi was sunna wato garkuwan musulmi daga cikin zikirorin Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabanin magana akan littafi din na karantar da wannan littafi a Masjidul Qur'an dake cikin garin Bauchi a jihar Bauchi balma shine littafi na farko idan nan suna da muka fara ta'alim bayan gina Masjidul Qur'an da aka bude an yi karatun darasi daidai guda 10 sannan kuma an yi su ne a jere ina tuna ranar da aka kammala su a shagari Allah ya kaddara na samu tafiya aikin Hajji Saudiya ina tuna wannan kuma ana samun darussan bisa ga yadda in samu labari har a cikin YouTube so wannan darasin mun yi shi shekara 15 yanzu kuma haka akwai bukatar a maimaita hikimar maimaitawa dalili na farko a wancan karo da aka karantar da littafin yayi tasiri matuka da gaske ba wai a garin da aka karantar ba kusan a dukkan kasashen da ake magana da Hausa babu irin wurin da mu samu sakonni na godiya akan yanzu aka fahimci muhimmancin addu'a ko ambaton Allah ba na biyu daga cikin fa'idan da littafin ya kawo da dama sun tabbatar da cewa dalilin fahimta littafin zuwa gane cewa ashe babu ma dalili kwata-kwata na zuwa wurin boka ko dan sihiri ko matsafi saboda me saboda dukkan abun da ya dame ka kake neman kariya daga wurin Allah ko wani alheri da kake nema to akwai hanyoyi da musulunci ya tsara ne yadda ake neman taimakon Allah a sabo ba sai ka je wajen mutumin da dalilin zuwa gabansa zai barar da imaninka ba ko kuma yasa sallar ka ta kwana 40 kai asararta wannan bi hakika a lokacin ya sa mata da dama wasu sukan taso su zo har gidana wasu su turo wasiƙa wallahi sun zo ne godiya akan wannan littafin sun rike shi sun bi karatun da ake kuma wannan ya gamsar da su sun yi addu'a kuma Allah ya amsa me dalili saboda karancin karatu in suka je wajen boka ko dan sihiri ko matsafi ai baya ce musu shi boka ne inda ake musu damfara shine duk wani matsafi boka sai ya ce wai shi ma malam ne saboda me saboda an san mutanen Najeriya da son Allah musamman iyaye mata to da haka shi bokan bai ce ni boka ne ko ni dan sihiri ne ko ni matsafi ne sai ya ce ni malam ne kuma saboda iya damfara sai ya kawo wasu abubuwa da ke da alaka da Allah dan ya nuna shi na Allah ne ko ka ganshi da wani katon carbi mai yaya dubu saboda yana ga mai 99 ma ya masa kada ko kuma ka ganshi ya fara da wani bismillah ko isti'aza sai can kuma ya wuce gona da idi sai fara magana da aljanunsa a akwai na kada akwai a rijiya gaba dubu akwai mai rame shuga a mai rufa da wuta duk haka suke yi su kuma mata saboda karancin sanin addini ina da sauki in ka nuna kai na Allah ne ka yaudare su so da wannan hanya sai aka yi ta yaudarar su wannan littafi idan muka karanta shi zai taimaka mana na farko wajen sanin kadaituwar Allah subhanahu wata'ala don dukkan addu'o'i da ke ciki kashi sama da kashi 90 cikin 100 za ka kai tsaye na karantar da kai kadaituwa na Allah na biyu idan kana addu'o'in kana bin ma'anarsu zai kara kyautata alaka tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala na uku kuma za ka ga alakarka da Allah kusan kullun tana kara kyau ne in ka rike su saboda iya da wahala ka samu wata ibada daga cikin ibadu ko wurin da zaka shiga ko zaka fita kasuwa ne ko masallaci ne ko makabarta ne ko shiga gari ne ko fita gari ne ko shiga gida ne ko fita gida ne ko shiga banɗaki ne ko fita banɗaki ne ko gamuwa da abokin gaba ne ko abin da ya kama da haka ko murnar aure ne ko kuma murnar suna ne ko abin da ya kama da haka face ka samu addu'ar da sunna ta karantar da kai ake aikata idan ku kabiya sai kabi kana aikata sai ga cikin taimakon Allah kullum alakarka da Allah tana ƙara kyau kana ƙara jin daɗin addinin musulunci gaba na gaba mai yiwa a ce kuma an ga wata kujera gefen malam kamar za a yi tafsiri to dalili kuma shine littafin Hisnul Muslim a wancan karo da na karantar da shi ana in an zo kan aya ta Qur'ani ta addu'a ko kuma hadisi na addu'a na kansa ɗaya daga cikin alarammomi a wancan karo wanda muka yi kasu da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na ne alaramma Ibrahim Umar Bokaru yana Bauchi shi ya ja bakin in zan tuna daga farko har ƙarshe a wannan karo ga ɗaya daga cikin alarammomi limaminmu na wannan masallaci gwani Muhammad insha Allah Zarami za mu yi wannan darasi tare da shi bismillah alamma na san aranma ba koyayye bane daga cikin limamanmu a wannan masallaci sallar magariba ta yanzu ma shi ya yayi me shi ya mada limanci a cikin wannan sallah ta magariba da aka yi ta so wannan darasi kamar yadda aka yi wancan da aranma to wannan ma da aranma za a yi aranma ko gwani Muhammad Zarami bai da bukatar gabatarwa anan iya daga cikin manya-manyan alarammominmu a Najeriya mun saba karatu da gwani Abdullahi Abba Zaria a watan Ramadana shi ma kamar da na sha fara iya daga cikin manya-manyan alarammominmu a Najeriya Afirka gaba daya wannan karo din insha Allah za mu yi wannan littafi din tare da gwani Muhammad Zarami masanin Qur'ani ne, makarancin Qur'ani ne, shekara 13 da suka wuce yayi musabakan Qur'ani yayi na dai ayyudu 60 a Najeriya. Ya wakilci Najeriya a ƙasar Saudi Arabia yayi na biyu a Qur'ani a duk duniya. Ya je wata musabaka a Dubai yayi na biyu a duniya. Ya je Sudan ya ƙara yin na biyu a duniya. Akwai Libya? Ya je Libya ma yayi na biyu a duniya. Insha Allah ta'ala, to a dai jam bakin Hisnul Muslim wannan kuma yayi na ɗaya a duniya insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya. So in mun zo kan addu'a ko abin da ya kama da wannan, insha Allah ta'ala malam zai ja mana. In akwai mai littafin ya bashi dani. Na biyu kuma zuwa sati mai zuwa za mu yi kokari, yauwa ga aran ma Isa, okay to. Ka fasa ba da kake na. Ustaz Isa ka fasa ba da naga. O da mun ba naka bane ko? Kai ma aro kai. Wannan Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna, wato hisnul muslim wannan kalma ne mudafun wa mudafun ilayhi, mudafun wa mudafun ilayhi ma'ana shine garkuwan musulmi, wato kaman wani protection, kariya ne da idan ka rike littafin zai baka kariya daga tsafi, kariya daga shirka, kariya daga bokaye, kariya daga mahassada, kariya daga kafirai, kariya daga munafukai, kariya daga aljanu masu cutarwa. Dukkan abin da kake tsoro, ka sani ko baka sani ba, riko da wannan littafi da taimakon Allah, Allah zai kare ka daga gare shi. Kuma abun sha'awa, min azkaril kitabi was sunna, daga cikin zikirori na ainihin Qur'ani, in an ce alkitab shine Qur'ani kamar yadda yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, aya ta farko a cikin suratul kahfi. Don haka alkitab itlaqin sa a mafiya yawan lokaci idan aka kira abduhu a Qur'ani iya nufin wato Qur'ani ne. Sannan was sunna, sunna kuma shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A wannan babi sunna na iya zuwa da ma'anan hadisi, ma udhifa ila nabi min qawlin aw fi'l aw taqrir, dukkan abin da aka jingina zuwa ga fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na magana ko na aiki da ya tabbata, ko abin da aka yi a gabansa ya approving silently, wato bai kalubalanci abin ba, ya shiga cikin wannan babi na sunna. Wanda ya wallafa wannan littafi shine mawallafin littafin da muka kammala gabanin Ramadan na silatul arham mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam, kuma shine mawallafin littafin da muka kammala gabanin wannan na birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam. Don haka a waɗannan takaddu guda biyu, musamman littafin farko, nayi magana mai tsawo akan tarihin sa. Sunansa Sheikh Al-Doktor Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alayhi. Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa kamar da nayi bayani a baya, amma ba da dadewa ba. Kusan na da yakinin duk wanda muke masallacin nan, in banda maybe yara ko ɗaya ko biyu da ido na gani, kusan an haifi kowa gabanin ya rasu. So mun yi magana mai tsawo akai, kuma ya shahara wajen yin rubutu na tsarkake zuciya. Daga cikin littattafansa da suka fi shahara shine Hisnul Muslim. Hisnul Muslim wallahu ta'ala a'lam, amma malamai da dama har a Saudiya sun tabbatar da babu wani littafi na ambaton Allah na zikiri da Allah ya sanya masa albarka a wannan zamani a duk duniya kamar Hisnul Muslim. Takaddun zikirori na ambaton Allah akwai sama da guda 100, amma duk inda aka tambaye ka wani littafi ne na azkar, sai ka ce Hisnul Muslim. Wannan alama ce na cewa babu kokwanto, Allah ta'ala ya albarkaci littafin. Alama na biyu kuma shine ana kyautata zaton cewa lalle yayi aikin don Allah ne, saboda tasirin littafi ko wa'azi ko abin da ya kama da haka, kaga ya gyara mutane ko an karbe shi hannu biyu kuma na lokaci mai tsawo, alama ce na cewa mai yin wannan aikin akwai alamar don Allah yayi shi. Abin da aka yi ba don Allah ba baya dorewa. Lokaci kadan yake tashi kaman kumfa ko kaman gishirin Andrew, za ka ga da shi hu sai ya kwanta, amma alamar yin abu don Allah sai ka ga ya dade ana yin sa, ana fa'idantuwa da shi. Mafhum? Tayyib. Don haka wannan littafi mawallafinsa shine Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayh ga wanda ke bukatan maimaicin tarihin sa mai tsawo dan karin bata lokaci tunda mun riga mun yi ya duba darasin farko ko ya saurari darasin farko na darasin mu na birrul walidai darasin farko nayi magana akan tarihin sa wurin aihuwar sa karatun sa da ma rubuce-rubucen sa har a cikin nayi ishara zuwa ga wannan littafi da muke rike da shi a yau insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da wannan littafi tsarin karantar da shi idan muka ci karo da kowace irin addu'a a Qur'ani ne ko a hadisi aran ma zai biya ta na farko shi kadai muna sauraro in ya gama wannan sai kuma yayi na biyu a hankali muna bibiyan karatun idan yayi sai muna bi karantawa a bayan sa sannan karo na uku kuma to sai in karanta na fassara so duk inda aka samu addu'a karatun farko aran ma shi kadai zai yi kowa a cikin mu yana sauraro kuma iya bin abinda ake karantawa karatu na biyu sai mu maimaita bayan yana yi dan ya zama a cikin mu wanda bai haddace wata addu'a ba a lokacin sai ya biya yana bibiya dan ya haddace a karo na uku kuma sai a fassara dan mu san hakikanin me addu'ar ke karantarwa dan na daga cikin muhimmancin ambaton Allah ba kawai mu ambaci Allah ba sai dai in muna ambaton Allah mu san me abinda ambaton Allah ke fada kuma mu yi imani da shi mu yi aiki da shi wannan yana da matukar muhimmanci insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wani lafiya kuma abinda nake roƙon mu da shi idan muna karantawa in mun koma gida mu riƙa karantar da iyalan mu kana da mace daya biyu uku hudu kana da yaya daya biyu uku a kannan ka ne a gida kai ba ka da kai ba magidanci bane sai ka tara ka riƙa karantar da su idan muka yi riko da wannan littafi irin addu'o'in da suka inganta a Qur'ani da Sunna insha Allah ta'ala za mu samu waraka daga cikin sama da kashi 99 cikin ɗari abin da ya dame mu insha Allah ta'ala so kula ga wannan mu yi kokari ya zama abin da muke karantawa mun ilmantar da iyalan mu su ma wanda basu iya ba su iya in ka manta wani abu na tabbatar da ai media a lokaci da dama suka yi karatun live in ka koma shafin su a Facebook za ka samu karatun ko da bayan an gama akwai shafi da ke ɗauke da suna na ga ɗalibai a nan wurin su shambun da makamantansu na san suna handilan sukan yi ƙoƙari su saka layi so ko da wani abu ya kubuce maka ko ka manta wannan zai taimaka da ikon Allah ka koma ka saurara ka ji karatun da aka yi ka kuma yi sharing tarayya da wasu waɗanda suke da bukata saboda duk wanda ya karantar da alkhairi ko ya nusar da wani zuwa ga aikin alkhairi iya samun ladan kaman shi ma ya aikata alkhairi ne kamar yadda ya tabbata a sunna Allah ta'ala ya bamu ikon nusantar da mutane zuwa ga alkhairi muqaddima al-muqaddima gabatarwa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله anan akan ce amma ba'at sai malam ya kara da sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'at innal hamdalillah lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna yabonsa muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna roƙon gafarar sa Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu duk dan adam da yake a duniya iya da alkhairi iya da sharri wani alkhairin shine 99 cikin 100 sharrin 1 ne cikin 100 wani kuma sharrin shine 99% din alkhairin 1 ne wani alherin sa ma bai kai dai cikin 100 ba Allah ya sa mu cikin jama'ar da kullun alkhairin su yake karuwa kurakuran su da kasa wasu ke raguwa wa sayyiati a'malina kuma muna neman tsarin ka Allah daga munanan ayyukan mu man yahdihi Allah fala mudilla la, wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi, wa man yudlil, wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la, babu mai shiryar da shi. Wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, da cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Wa ashhadu ina shaidawa anna Muhammad lalle annabi Muhammad abduhu bawansa ne, wa rasuluhu kuma manzansa ne. Annabi Muhammad menene? Bawa ne na Allah, sai dai a cikin bayin Allah ya fi su daraja dan shi annabi ne, manzo ne, kuma cikamakin annabawa ne. Bal a cikin dukkan manzanni ma ya fi su daraja, amma an ka kira annabi da sunan bawa ba kai kuskure ba. Saboda ayat da zo alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nazira. Kaga aya ta farko aka habi da furqan, dukkan sun tabbatar da cewa shi bawan sa ne, amma iya da daraja akan mu, shi annabi ne, manzo ne, cikamakin annabawa ne, a manzannin ya cikin ulul azmi, a dukkan annabawa da manzanni ya fi kowa daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wataala. Mafhum? Tayyib. Sallallahu alaihi tsira ya tabbata a kansa wa ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum, da wanda ya bi bayansu bi ihsanin da kyautatawa ila yaumiddin, zuwa ga ranar tashin kiyama, ranar da addini yake amfani. Wa sallama tasliman kathira, sannan kuma aminci ya tabbata a kansa mai yawa, amma ba'at baya da haka. Na farko, bangaren karatun na farko ko mukaddima na farko ya fara da abin da ake cewa al-khutbatul haja. Na sha magana akan al-khutbatul haja, wanda kullun da ita muke fara buɗe karatu a nan wurin, ko a tafsiri ne ko a darasi. Wannan al-khutbatul haja ma'anarsa shine khutbar bukata, wato khutba ta neman biyan bukata. Ita ce khutba ɗaya da ta tabbata a sunna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan a dukkan lokacin da zai khutba da ita yake farawa, ko khutbar juma'a ne, ko khutbar idi ne, ko gabatar da darasi ne, yakan fara da karanta wannan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wani lokaci sai ya kara da ayoyi, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Ayoyi da yake karawa ayoyi hudu a wurare uku, ayoyi hudu a wurare uku. Na farko wannan suratu Ali Imran aya ta nawa? Aya ta 102. Sai ya karo aya ta 2, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Aya ta farko a nisa'i. Sai kuma ya kare, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wannan kuma suratul ahzab ayoyi nawa? 70 nawa? 71, 70 kuma 71. Wadannan ayoyi biyu, kaga ayoyi guda hudu amma a wurare guda uku. Ali Imran na farko aya ta 102, Nisa'i aya ta farko, sai suratul ahzab ayoyi guda biyu, aya ta 70 da kuma aya ta 71. To sai karanta wannan. Wadannan sune bangaren khutbatul haja. Wani lokaci ya kara, amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah, har zuwa karshe. Ta tabbata a cikin hadisai da dama, daga ciki akwai riwaya na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhi cikin sunan An-Nasa'i hadisi na 1576, 1576 cafiyayyen halitta yakan fara da ita, kai hatta daura aure da ita ake yi. Yu'allimuna al-khutbata fil haja, kamar yadda hadisin Ibn Mas'ud ya kawo radiyallahu anhu, hatta daura aure fiyayyen halitta yakan yi da khutbatul haja. Shi yasa dukkan wata khutba da zaka fara wa'azi da ita, ko khutbar juma'a ko kuma khutbar aure ko yin wa'azi ko ta'alim, idan kai ba za mu ce kai sabon Allah ba, amma abinda muke tunatar da kai duk duniya ko babu wanda take da inganci kaman wanda fiyayyen halitta yayi. Saboda me? Saboda fa inna khairal hadi hadi Muhammadin. Dukkan mafi alkhairin shari'a a duniya babu shari'a da take shiryarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan yasa dan koyi da shi mukan dage a kowane hali mu fara bude darasi da ita, saboda mu samu ladan koyi da shi da kuma sanin amfanuwa da alkhairan da ke cikin khutbar, wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba shi fiyayyen halitta ya sani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace fa hadha wannan mukhtasarun samari ne, in an ce mukhtasar wani takaitaccen abu ne, ikhtasartuhu wanda nayi summarizing din sa, min kitabi daga littafina na az-zikr wa du'a wal ilaj bil ruqa min al kitabi was sunna. Littafin sa ne na az-zikr ambaton Allah, wa du'a da ainihin addu'a, wal ilaj da magani, bin ruka ta ɓangaren yin rukiya daga cikin ƙur'ani da sunna. Asalin wannan littafin da ya fada mujalladi hudu ne asalinsa, da ya yi shi sai ya ga littafin ya yi girma, yanzu a ce mujalladi hudu ne ya haɗa mu da aiki. Cikin hikimarsa sai ya ɗauki wani ɓangare na mujalladai guda biyu waɗanda duk muhimman addu'o'in a ciki suka takaita, sai ya yi talkhisi, ya yi tankaɗe da riraya, sai mai da shi cikin wannan ɗan ƙaramin littafi a ido, amma babban littafi a fa’ida. Babban littafi a mai a fa’ida, don a cikin azkar ambaton Allah fa akwai ambaton Allah da ma wajibi ne. In muka duba cikin al-mawsu'a al-fiqhiyya al-kuwaitiyya a mujalladi na 21 namba na 222 sun kawo addu'o'i da dama da ke bayyana akwai wurin da yin zikiri ma wajibi ne ga musulmi. A cikin misali takbiratul ihram kabbaran harama Allahu akbar a sallah, yin ta wajibi ne. Na biyu, mutum ya maka sallama ka amsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu, wannan wajibi ne kuma ambaton Allah ne. Fita a sallah ko kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah, ko assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, ko assalamu alaikum, fita a sallah kai addu'an wajibi ne kuma zikiri ne ambaton Allah ne. Kaga wannan ke bayyana mana a cikin ambaton Allah ma akwai wanda ke zama wajibi. Baya ga haka karatun Qur'ani menene? Wajibi ne. To karatun Qur'ani ma ambaton Allah ne. A ciki suka ce karanta Qur'ani wajibi ne, hatta suratul Fatiha min al-Qur'an wa qira'atuha menene? Wajib ne akan dukkan musulmi a cikin sallah. Shi yasa hatta Qur'anin kansa gaba daya Allah ya kira shi da sunan zikiri, da yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun. Wannan zai zama cikin suratul Hijr aya ta 9 kenan. Allah yace lalle mu muka saukar da az-zikr shine al-Qur'ani. Kaga sai Allah ya kira Qur'ani da ambaton Allah, hatta shi karanta Qur'anin zikiri ne. Kuma Allah yace lalle mu dinnan masu kara Qur'anin ne. Shi yasa kara Qur'ani aiki ne na Allah. Shi yasa cikin hikimarsa sai yi wa bayi da dama baiwa da haddace Qur'ani. Ga gwani Muhammad Zarami, ga Ustaz Isa, ga aran mummi da dama suna kewaye da mu anan. Mu ni ma aran mun Fatiha ne. Ni nace muku na Fatiha. Insha Allah bara uwannuhu ne ba abun. Sai dai muna tare da masu abun ga sunan da yawa. Kula ga wannan, shi kansa Qur'ani da Allah ya ce zai kare, sai wasu bayi baiwa da shi. Yau ko ba Qur'anin nan za su karanta shi a ko'ina. Kuma in ka yi kuskure za su tada kashi, kuma babu Qur'anin a hannunsu. Sannan in su suke karanta suka yi kuskura, duk wanda ya haddace Qur'ani hadda mai kyau, idan yana tilawa ya kuskure,
ko ba ku gyara masa ba jikinsa na gaya masa shi sai ji babu nutsuwa yace kai wurin nan dai akwai abin da ba daidai bane shi jikinsa sai ya gaya masa haka ne Adam ba in dai kai tuntuba ko ba a tada kai ba in dai zuciyarka na bi za ka gane abin nan akwai dai wani abu kana jira ko a tada kai yana cikin mu'jiza ta Qur'ani duk duniya ga yamo littafin da ya kai Qur'ani girma da yake da saukin tilawa irin Qur'ani kuma aka yi baiwa da haddace shi irin Qur'ani babu shi PhD thesis za ka yi kai PhD ka zama doctor ko a karatu abinda ka rubuta nan ba za ka yi haddace shi ba mafi yawa ba su yi haddace PhD kuma in ka ajiye bayan shekara ɗaya an ɗauki wani sentence a ciki aka yi quoting bai yiwa ma ka manta da ka rubuta shi ba wani abu ne kuma wanda ba kuskure ba shi Qur'ani ba kuskure amma cikin thesis ana yin samun kuskure mai yiwa ma literature review din asatirin awwali ne gaba daya kawai aiki kake ko a political science ko sociology ko philosophy kai ta quoting wasu abubuwa na asatirin awwali na amma duk da haka ba za ka haddace shi ba amma Qur'ani maganar Allah ne sai a haddace shi mafhum tayyib don haka Qur'ani ambaton Allah ne kuma zikiri ne yace ikhtasartu fihi qism al-adhkar sai nayi kokarin summarizing a cikin wancan mujalladi hudu sai nayi talkhisi tankade da rereya na rage wasu al'amura sai in takaita akan me sai na takaita akan zikirori waɗanda suka fito a cikin volume 1 da volume 2 mujalladin farko da mujalladi na biyu na az-zikr wa du'a wal ilaj bil ruqa min al-kitabi was sunna waɗannan volumes guda biyu wani antu a ciki ya yi ɗauko duk waɗannan ababe duk da dai bai faɗa a nan ba amma a cikinsu ne ya ce liyakuna khafifal ham fil asfar don ya zama iya da sauƙin ɗauka a lokacin tafiye-tafiye shi hisnul muslim daɗinsa a aljihu ma sai ka sa shi a cikin aljihunka kana mota ne kana kan keke ne kana mashin ne kana jirgin sama ne a ƙauye kake ka hau jakinka zuwa gona yana cikin aljihunka in ma baka gama haddacewa ba kana da ikon ka dauke shi ka duba shi ka karanta lokacin da zaka yi addu'arka gabanin ka haddace shine dadin daukan sa abinda ma baka haddace ba zaka dauka ka karanta a lokacin wanda bai da haddawa ne zai azkar na yamma ko kuma azkar na bacci ko azkar na safiya zai dauki tafin ya bi su daya bayan daya yana karantawa dadin ta yanzu akwai shi ma online in ka shiga cikin app stores din nan akwai shi da dama sai dai kai downloading sai ganin shi akan screen din icon din kawai sai dai ka taba ka bude ka karanta duka menene duka Allah ya kawo mana al'amarin da sauki dan ya zama yace mai saukin dauka a lokacin asfar jam'i ne na as-safar mafhum tayyib yace wa qad ikhtasartu ala matn adh-dhikr nayi kokarin takaituwa a littafin akan iya matanin ambatan Allah din in ka dauki hadisi mai yiwa kace yana da iya zango uku zango na farko shine isnadi zango na biyu shine asalin matanin zango na uku kuma inda kai intikalin sa daga cikin al-kutub na hadisi al-kutub al-ahadisi mafhum al-kutub al-ahadisi to wadannan sune zango na uku zango na farko shine isnadi haddathani fulan an fulanin an fulanin an fulan wannan sunansa isnadi shine silsilatul rijal alwasila ila sanad ila almatan wato silsila wato chain sarkar maza wani ya ga wani wani ya ji daga wani wani ya ji to wannan sai a ce isnadi wannan zan sarkar tana saduwa zuwa ga matani matani kuma shine gadan bayan hadisi din sai gaba na karshe na uku shine kuma wanda ya rawaito hadisi din ko a ce rawahu al-bukhari rahimahullah ko muslim rahmatullahi alayhi ko imamu an-nasa'i ko imamu abu dawud ko imamu malik suna da dama wanda suka rawaito hadisi din ko suka yi dawwana a cikin takaddun su to sai ce na takaita anan zuwa ga iya matanul hadisi shine na tsayar na tsakiyar ya cira haddathani fulan ko an fulan ko akhbarani fulan sai kawo iya addu'ar sannan kuma a ƙasa sai kawo ɗaya ko biyu daga cikin malaman da suka rubuta hadisin ko suka ruwaito a cikin takardunsu don ne don littafin kada ya girma shi yasa yace wa qad ikhtasartu ala matanin zikir na taƙaita akan matanin zikiri din waqtafaitu fi takhrijihi kuma na tsaya na wadatu wajen takhrijin sa, wato fito da hadisin bi zikiri masdarin, sai fito da littafi daya aw masdarain ko littafi biyu, wato kamar in ce Bukhari wa Muslim shine guda biyu, in ce rawahu Abu Dawud na tsaya akai ya zama guda daya. Mimma wujida fil asl, daga cikin takaddun da aka same shi tun daga asali, sai in takaita akan guda daya. Wa man arada ma'rifata as-sahabi, duk wanda yake son ya san wane ne sahabin da ya rawaito hadisin, aw ziyadatan fi takhrij, ko yake bukatan ya samu karin ilimi akan takhrijin hadisi din, fa alayhi birruju' ila al-asl, to ina masa wasiya da ya koma imma asalin uwan littafin a Bukhari al-Jami' as-Sahih al-Musnad ko Sahih Muslim, ko kuma littafin sannan da ya rubuta shine na az-zikr wa ad-du'a sannan wal ilaj bi ruqa min al-kitabi wa sunnah, sai ka koma asalin littafin nawa a can na fitar da su gaba da komai in details ban takaita ba. Mafhum? Tayyib. Don haka ya fito da su gaba da a cikin wannan littafi. Don haka gaba da littafi din al-azkar iya karantar da mu ambaton Allah ne subhanahu wa ta'ala, kawai yayi ake ambaton Allah, wadannan addu'o'i suka tabbata a Qur'ani da zamu yi, wanne za mu yi a cikin hadisi, ya ishe mu hujja kamar da muka faɗa, Qur'ani kansa az-zikr ne, saboda inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, lalle mu muka saukar da wannan abun ambaton Allah, kuma mu muka yi alkawarin za mu kare shi. Mafhum? Tayyib. Gabanin mu ci gaba, sau nawa kalmar az-zikr ta zo daga Qur'ani? Dukkan kalmar, imma a matsayin fi'ili wa zukur rabbaka min babil misal, ko a matsayin ismi inna nahanna zalna zikira gaba daya bil majmu'. A magana mafi inganci, kalma ta az-zikr ta zo a Qur'ani sau 268. 268. A matsayin, a wannan adadi, a matsayin ismi wato noun, kamar a wurin malaman Turanci ko, a matsayin noun ko ismi ta zo sau 114, yawan adadin surorin Qur'ani. 114 yawan adadin surorin Qur'ani. Ta zo a matsayin fi'ili, imma fi'ilul amr wa imma fi'ili muzari'i ko abun da ya kama da haka, sau 154. To kaga 154 aka hada da 114, nawa zai baka? Zai baka 268. So da haka wannan kalma ta zo sau 268. Don Allah, ko a kundin tsarin mulkin kasarka aka yi umarni aka ambaci wani abu 268 times, ai al'amarin muhimman tsaya kai iyaka. To wannan kundi kenan na rayuwa a duniya. Wannan fa littafi ne, magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, da a duk duniya ba littafin da ya kai Qur'ani daraja. Na ɗaya kenan. Na biyu, a yanzu a bayan duk takaddun ma da Allah ya saukar, duk al-kutubu samawiyya ba littafin da ya kai Qur'ani. Daga Qur'ani tukunna sai At-Taura, sannan sai Injila. Haka daraja su take. Sannan kuma littafi ne da babu kuskure a cikinsa. Dukkan effort na ɗan adam, duk yadda yake da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar manufa da nufin alkhairi, yana iya yin kuskure. Amma maganar Allah babu kuskure a cikinta. Don Allah ta'ala ya kara magana daga kuskure. A cikin wannan Allah ya kira kalmar zikiri sau 268. Ai maganar babba ce. Magana ce babba, Allah ta'ala ya kira wannan adadi da mafu. Kuma baya ga haka ma, gabanin mu ce gaba, ya kira wannan adadin. Sannan don ya bayyana mana muhimmancin zikiri, a wani wuri sai Allah ta'ala ya bayyana cewa waɗanda suke zikiri, ingantaccen zikiri bayan Allah ne na ƙware, kamar da za mu samu ayoyi da dama a littafin nan. Sai kuma ya bayyana waɗanda ba su yin zikirin nan, ko kuma ɗan kaɗan suke yinsa, ambaton Allah ɗin bisa ga yadda Qur'ani da sunna suka karantar, Allah ya ce wannan munafukai ne. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila muzabzabina bayna dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Wannan zai zama cikin suratul nisa aya ta nawa?
aya ta nawa
zai zama aya ta 142
in ka kara ta gaba zai zama 143 mafhum tayyib da haka muhallu shahid Allah ta'ala yake cewa innal munafiqina lalle munafiqai suna yaudaran Allah Allah yana saka musu da irin aikin su in sun tsaya zuwa ga sallah ba su ambaton Allah sai dan kada amma sai yace muzabbabina baina zalika la ulaha ulai muhallu shahid wala yarkun Allah illa kalila ba su ambaton Allah sai dan kada kaga ambaton Allah kadan ma siffa ce ta munafikai to yaga wanda baya ambaton Allah gaba daya bai karanta qur'ani bai yin azkar na yammaci yadda sunna ta karantar bai yin azkar na safiya yadda sunna ta karantar bai yin azkar lokacin bacci yadda sunna ta karantar bai yin azkar na shiga ban daki ko fita bai yin azkar na shiga kasuwa bai ambaton Allah a duk al'amuransa to idan me yi dan kadan ya zama munafiki yayi ga wanda baya yi sai mu tambaye kanmu shi wanda baya yi me sunansa to ai an ce munafiki ne anan sannan nabi ba mu kira sunansa ba ko mun kira sunan wani ai ba babin takfir bane bare ka ce kaza akwai mawadi wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi wannan tabbataccen abu ne daga cikin mawani akwai aljahal akwai al-ikra akwai al-khata akwai shubha mai karfi da aka ba mutun shi haka ya fahimta kuma dan Allah yake yi so wannan duka na daga cikin mawani kamar yadda malamai suka rubuta a cikin takaddu wallahu ta'ala ala malam yace wa as'alullaha ina roƙon Allah bi asma'ihi al-husna da sunayensa masu tsananin kyau dinnan sunayen Allah masu kyau matuƙa da gaske sunayen Allah gangariya ne Allah bai da suna da ba mai kyau ba shi ha zaka ga duk sunayen Allah zaka ga positive ne al'amura suke fada na alkhairi Allah ta'ala a sunayensa babu wanda ke indicating wani abu mai muni kaga dai Allah ya sha'anta wasu ababe waɗanda za ka ga kaman ababe ne da ke da punishment amma sai kaga zai wahala ka ga sunan Allah an cire a cikin wannan Allah bai kira kansa da al-qatil ba mafhum tayyib sai dai ya kira sunansa as-salam al-mu'min in ya san nuna pawansa ya ce al-muhaimin ko al-qahar mafhum irin waɗannan kalmomi na alƙahar duka suna nuna ƙarfi ne da buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala zaka duk sunayen Allah suna ishara zuwa ga alheri ne da yake bayarwa kuma ake samu a wurinsa duk da ya shar'anta yaƙi ba inda ya ce shi mai yaƙi ne mafhum tayyib wasifatihi da kuma siffofinsa al'ula wanda suke maɗaukaka siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala dukkaninsu madaukaka ne ai ya ji alahu ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi din khalisan ya zama da ikhlasi aka yi liwajihi alkarim saboda neman yaddarsa wacce take mai girma subhanahu wa ta'ala fa'budillaha mukhlisan lahuddin ala lillahi dinul khalis zai zama cikin suratul zumar ko bangaren aya ta biyu da kuma aya ta uku so da haka dukkan addini da zamu yi Allah yake so mu yi shine sai mun yi da ikhlasi ma'anan ikhlasi shine yin aiki don Allah baka nufin kowa a cikin bautar Allah Allah kake nufi in zaka yi alheri Allah kake yi don shi ba kawai don ayabe ka ba ana so mu yi aikin alheri don Allah ne mafhum tayyib sannan malam sai ya kara addu'o'i kaman guda biyar a wannan tafi yace na farko wa ayyam fa'ani bihi fi hayati ina roƙon Allah ya amfanar da ni da wannan littafi a rayuwata tun a rayuwata ta duniya na amfana da shi wannan littafi da na biyu wa ba'da mamati bayan na koma ga Allah a duniya Allah ya amfanar da ni da littafin saboda littafin sadaqatun jariya ne ai yanzu ba gashi muna karanta ba kaga alama ce da ke nuna Allah ya karbi addu'arsa tunda ya koma ga Allah yana cikin ƙasa amma yanzu mun zo muna karanta littafi da kuma shi ya wallafa littafin da alkalaminsa kaga kenan shine amfanarwa bayan rayuwarsa na farko a rayuwarsa na biyu bayan rayuwarsa na uku wa ayyan fa'abihi man qara'ahu kuma duk wanda ya karanta littafi din ina roƙon Allah ya amfanar da shi da abin da ya karanta
duk wanda ya karanta wannan littafin ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da shi da littafin din ya sa littafin ya zama mai amfani gare shi shi wanda ya karanta din yanzu ni da kai mun shiga cikin muna karantawa a ran ma ya shiga ciki duk wani musulmin da ya taba karanta shi ko yake karanta shi yanzu ko yake niyan karanta gaba insha Allah ta'ala ya shiga ko kuma zai shiga cikin wannan din wanda ya addu'a Allah ya amfana na hudu au tabahu ko kuma wanda ya dauki nauyin buga littafin din imma yana da printing press aka je aka buga ko kuma ya bada kudi yace a buga littafin nan kofi guda 1000 ko 100 ko miliyan 1 ko abin da ya kamata haka a raba fi sabilillahi shi ma da ikon Allah ya shiga ciki sai na biyar au kana sababan fi nashrihi ko kuma duk wanda ya zama sanadin watsuwan wannan littafin ko ilimin littafin ta bangaren da ko yayi recommending ya bada shawari ga inda ake buga takardu da Allah ku buga wannan ana sayan sa iya da amfani ko kuma aka yi darasin online ko a CD ko a YouTube sai ya sharein da wasu duka ya shiga mai ya shiga cikin watsa shi shine au nashrihi so kai ma ka shiga wannan addu'ar tasa innahu subhanahu lalle shi Allah tsarki ya tabbata gare shi waliyu zalika majibincin wannan ne wal qadiru alayhi kuma Allah mai iko ne akan wannan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad tsira da aminci su tabbata akan annabinmu annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ala alihi da kuma iyalan gidansa gaba ɗaya sun shiga ciki matansa da ƴaƴansa wa ashabihi da kuma sahabbansa wanda sun fi mutum 100,000 kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi ya kawo wa man tabi'ahum da duk wanda ya bi bayan su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ga ranar tashin kiyama al-mu'allif mai wallafa littafin nan yayi concluding din sa na gama rubutawa ya kammala yace a watan Safar shekara ta 1409 bayan hijira yau kenan sai ka ci shekara 35 da rubuta littafin 35 years to na san dai da yawa kuma 35 years ɗin akwai wanda ba sa bayan ƙasa sai dai me wataƙila suna cikin mahaifa Allah bai kaddara sun fito ba wasu ma lokacin ba sa ma wannan zangon wataƙila suna can zangon har a ta alal insani hinun minar da hari lam yakun shay'an mazkura ba a ma cewa da juna biyu wanda suke ƙasa da shekara 35 su nuna kansu a nan kabar magana akwai su fa da dama ikon Allah akalla a da sake daga hannu wasu ne suna boyewa duk wanda yake ƙasa 35 na ganje kai ka wuce maybe a nan da za a samu kamar mutum 50 kai ustaz Muhammad ya kawo baka 35 ba amma ka haɗe kana mun dodorido kai ma ustaz ba kai ba amma wannan lalle kun yau dare ne da yawa ha da kai ustaz la ilaha illallah kai ma fafa dole ne a rafa ka ga wannan da cikin mai bai ka 35 ba ikon Allah ustaz ha da kai ikon Allah to da shi dai mun zama da tawa in haka ne Allah ya sa mu wange lafiya malam ya ce fadlul zikir falalan zikiri a ran makar da ya ce wannan abu ne kada ya garin barka ka ja ayan nan qala Allah ta'ala Allah ya ce
na'am qala Allah ta'ala
na'am de me ka bugo
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
جزاكم الله خيرا أرما يا كرنت من أبي برقد مالك أو أن التافي فضل الذكر بياني أكن فللا أم بطل الله وندي تبت أشم قرآني لسنة نفرق قال الله تعالى الله يجي فاذكروني أذكركم ku ambace ni zan ambace ku washkuruli ku gode mini wala takfurun kar ku kafirce mini kaga anan falala ne na zikiri a cikin suratul baqara aya ta 152 Allah yace ku ambatan zan ambace ku don Allah akwai daraja da a duniya ta kai Allah ya ambace ka da alheri yanzu ko a yanzu kana zauna a nan gurin a ce khadimul haramai shine shugaba a Saudi Arabia khadimul haramai custodian na masallacin Makka da Madina sarki Salman bin Abdul Aziz safirahu Allah ta'ala kawai a ce yau yayi speech ya kira sunanka yace kana Najeriya a Abuja kake zauna Allah ya maka albarka don Allah daraja ta kai daraja goba da kai ba wannan fa sarki ne na kasar da ke kula da masallacin Makka da Madina ya kira sunanka Allah ne kadai ya san murna da za a maka a duniya shi da kansa yana jawabi ya kira sunanka to fa anan ba ga fa ba fakiran dan adam ba a duniya Allah da kansa zai ambace ka in ka ambace shi to a gaya maka zai ambace ka a cikin mala'a na mala'iku sai mala'iku sun taru a wurin Allah subhanahu wataala sai ambace ka da alkhairi yace bawa da wane ina son sa kuma ku so shi dalilin wannan sai duk mala'ikun Allah su kaunace ka in suka kaunace ka sai su sa kaunarka a zukatan bayan Allah a bayan kasa a duniya da Allah akwai ni'imar da kai wannan babu ita shi yasa to ashe kenan falala ne na ambaton Allah in kana ambaton Allah a yadda Qur'ani da Sunna suka karantar to a maka bushara da cewa Allah zai ambace ka kamar yadda za su ce albishirinka sai ka ce goro ni dai ban cika cin goro ba ni sai dai ka ce mun zuma to ita zuma ina sha in aran ba ina cin goro shi sai ka bashi goro amma ni dai zuma to ita ina sha sosai kuwa so da haka in ka ce mun zuma sai in ce to in ka ambaci Allah to Allah zai ambace ka a cikin mala'iku kuma zai sa su kaunace ka kuma ya sa bayin Allah na kware su ba su kaunace ka da haka fadhkuruni adhkurukum ku ambace ni zan ambace ku ku gode mini kar ku kafirce mini ma'anan godiya shine gode wa Allah ta bangaren aiki shi alhamdu godiya da baki ashukur kuma godiya da aiki sai kuma yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ya wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambatonsa da yawa wannan zai zama suratul ahzab aya ta 41 ya ku masu imani ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani kamar yadda ibnu mas'ud yake faɗa radiyallahu an Allah bai kira masu imani da wannan suna sai dai in dalilin zai ba su wani aiki mai muhimmanci in ma ya umurce su in ma ya hana su a wani wuri kuma ya duka biyu yayi umurnin ya hana ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha ya ku wanda kuka yi imani ku yi ta ambaton Allah zikran ambato kasira mai yawa in mun zo ambaton mu kiyaye mu yi yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ake ambaton Allah a wani wuri zai ce ayi sau uku wani wuri zai ce ayi sau bakwai wani wuri zai ce ayi 99 wani wuri zai ce ayi sau 100 wani wuri zai ce babu iyaka so sai mu tsaya inda yace ba iyaka sai kai ta irin tasbihin subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga bai zo da iyaka ba kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani ala almizan wa habibatani inda arrahman min babil misal za mu karanta shi a cikin tafsirin insha Allah kaga annabi babu iyaka akwai inda zai bada adadi ku yi kafa kaza wani wuri kafa da za a ce kai wani wuri za a ce kafa uku kaman qulhuwa
falaki nasi safiya da yammaci da lokacin bacci kafa uku ne, amma kuma sigar na sabawa a wani lokaci sai kai ukun nan kai ukun nan kai ukun nan in ka zo kwanciya kuma kai kulhuwa falaki nasi da yake tofa ka shafa ka kara kulhuwa falaki nasi ka tofa ka shafa ka kara kulhuwa falaki nasi ka tofa ka shafa kaga anan an tofa an shafa a kwanciya amma da safiya bai yi ba to idan muka zo sai mu yi irin yadda yayi inda aka bashi a bude kuma sai mu ta ambaton Allah ko wanda zaka yi sai subhanallahi walhamdulillah astaghfirullah la haula la quwwata illa billah wannan ba su zo da iyaka ba duk time da kake zaune ka ji da ka zauna baka komai sai kai ta ambaton Allah in muka duba magabatan mu na kwarai tun daga zamanin su Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ana samu suna ambaton Allah ta'ala a kusan kowane lokaci da su zauna suna tadi in ka duba rayuwar Sheikh bin Bas rahimahullah akwai babban darasi na ambaton Allah a rayuwarsa idan fa yana darasi ya zauna haka in ana karanta mata tambaya ko wani mutum ya tambaya gabanin ya kammala tambaya zaka ji baki suna subhanallahi astaghfirullah yana kammala tambaya zai amsa in ya kammala ya ce wallahi ana kuma sai ya ci gaba da astaghfirullah to aikin kenan bayan rasuwarsa Sheikh Duwaish yayi wata kutuba yake cewa wallahi kana shaykhuna yadhkuru Allah bayna kulli lukumatayn yace mun taba tafiya da shi wallahi abinci yake ci in ya sa loma dai a bace ka banin ya karo ta biyu tsakani sai na ji ayi tasbihi ga Allah hatta a cin abinci baya gama cin loma wai ya tsaya dai dauki abu ya sa a bake yana shiru gabanin abun ya shiga bakin sa sai ya ambaton Allah saboda me saboda ba su bukatan harshen su ya bushe daga ambaton Allah suna so su ji shi kawai ratsuban ne bi zikirillah kullun ya zama iya danyaye da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma wadhakirina Allah kaseeran wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima suratul ahzab aya ta 35 kenan wannan sifofi ne guda 10 Allah ta'ala ya kira na mu'minai maza da mu'minai mata da siffa ta 10 shine wadhakirina Allah kaseeran wadhakirat ku biya tare da ni innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا سيأتي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما waɗannan sifofi goma maza goma mata Allah ya musu tanadar gafara da kuma lada wanda yake mai girma a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima Allah ya musu tanadar gafara da lada wanda yake mai girma mafhum tayyib don haka wannan shine tanadi da Allah subhanahu wata'ala ya musu Allah ta'ala ya samu a cikin kaga Allah ya tanada abu biyu a adda Allahu lahum maghfiratan gafara daya na biyu kuma sai kira gafarar bin nakira zuwan ta indefinite Allah ne kadai san girman gafara da kuma yace wa ajran da lada wanda yake aziman mai girma nan ma bin nakira ashe ladan masu ambaton Allah da kuma sauran ibadu Allah ne kadai ya san girman ladan nan su sai kuma yace wadhkur rabbaka ka ambaci mahaliccinka fi nafsika a ranka tadarru'an kana mai kankan da kai mai kaskantar da kai da humility iyakan kaskantar da kai in kana ambaton Allah kar ka rike kana jin wai kai wane ne a'a ka rike a matsayin kai fa ba wane na Allah yana da ikon yin abin da ya ga dama da kai kai gajiyayye ne baka da karfi sai abin da Allah ya baka baka da dabara sai ga Allah da haka ake ambaton Allah ba ka rike kana ji wai kai kai ne ba in kai din kai ne to kai din kai wane ne shine tazarru'an wa khifatan da kuma khifa khifa shine tsoro shi yasa rayuwar mu'mini bainar raja wal khawf ne ana sa rayuwar ta zama tsakanin akwai hope akwai tsoro in ka tuna aljanna sai ka ce insha Allah za mu shiga in ka duba sifofin yan wuta sai ka ce kai a wuri kaza fa kana kuskure kai karfa aje a shiga wutan nan to haka ake sa rayuwa in ka ce kawai kullun raja ne hope ne kawai kai kullun buri ne to sai ka manta ma akwai wuta a lahira in kuma kullun tsoron ne sai mantar da kai akwai aljanna amma rayuwarka a duniya so ka tuna akwai gafara akwai rahama akwai azaba akwai jinkai sannan ka tuna kuma akwai wuta akwai aljanna kullu haka ake in kana aikin alheri kana tuna aljanna in za ka yi sabon Allah kana tuna akwai wuta sai ka ja da baya wa dun aljahr min alqawl da kuma rashin bayyana magana a ambaton Allah ambaton Allah ana bayyana shi ne a inda nasu ya tabbatar da a bayyana shi da muka a cikin littafin akwai wurare da dama da ana bayyanawa takbiratul ihram an bayyana karatun qur'ani a bayyane duka ambaton Allah ne a bayyane mafiya yawa waɗanda shari'a bata faɗa ba na bayyanawa ana boyewa sai dai boye abu kuma bai hana a gabakin ka na motsi muna akwai bambanci fa tsakanin tunani da kuma karatun sirri yanzu idan nayi haka nace subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim menai bayyanawa idan nayi haka fa in nayi haka to saurara wannan shine boyewa sirrantawa idan nayi haka fa ba boyewa bane tunani sunansa na tuna subhanallah wa bismillah wai sai mutum wai da kafin fatiha a sallah sai ga bakin sa haka dum Allah ba karatu sirri bane tunawa kai kana tuna fatiha ne in a bayyana ne alhamdulillahi rabbil alamin a boye tunani shike na tuna so sunansa tunani wannan bakin sa haka dum tunani ne karka ce ka boye karatu ka tuna karatu ne in kana boye abu a ka'ida bakin ka na iya bofe amma idan ne haka harufan nan suna da makhariji sai da suka fita akwai makharijin huruf tana suka fita sai ka fada kowane harafi akwai makhariji in ne haka yana fita fiyayyen harshe an yana karatu a boye sallah sahabbai suka ce muna gane karatunsa bittirabi da kiyatishi karatun sirri yake a zahar amma da motsin gemunsa muna iya gane me yake karanta saboda yadda gemun ke juyawa sai ka riski surar da yake kuma ya boye karatun amma in dai haka don Allah wa ya ji me na faɗa wa zai iya gane ma wannan ko gwani bai saba ko za ka gari a rama kalle ne kai musa isa kai ne mai kokarin kawo ayin ko to kalli me na karanta a sirri za ka canka ka ji dan takife cewa ne alif lam mim to kaga arabobi su gane ba tamamin a sirri ne yi me na ce alhamdulillahi rabbil alamin to wannan shine sirri amma wannan tunani da Allah mu gane bambancin karka je kana katun Qur'ani kai haka wai kana tuna Fatiha ne kuma Qur'ani cewa sunna tace ayi karatun asirri ba a tuna ba mafhum tayyib don haka bil ghuduwi da safiya wa dun al jahri ba tare da bayyana ba bil ghuduwi kaman da safiya wal asal da marece wala takum min al ghafilin kuma karka zama daga cikin mutane da suke gafalallu wanda ba sa ambaton Allah wannan cikin suratul a'raf ka iya cewa aya ta 2 daga karshe ko kuma aya ta 205 innal ladina inda rabbika ko ita ce ta karshe وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في ايام هل تاثيرا da aminci sabata garishi ina ga mun yi awa guda ko na'am hada minti uku to sai mu tashi akan waqala annabi insha Allah za mu tashi akan hadisin Allah ya kai mu darasi na gaba Allah ya amfanar da mu da wannan tafi mai albarka Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يجزيك يا مولانا مالمم الله يغفر كامس زوريرمو الله يجنكاي زوا غريتا منا روكم الله تعالى البركه زوريرمو منا روكم الله تعالى يرايد دمو اكن ادين المسلمين يا دوكي رايورمو اكن ايماني
سبحان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يسعدك.
امين يا رب.